والصلاة والسلام على الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن المعلوم بداهة أن الأنساك ثلاثة أنواع: إفراد وتمتع وقران، وأفضلها على الراجح من أقوال أهل العلم التمتع، وهو أداء العمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ويحل بالحج من منزله بمكة يوم التروية. وما العمرة إلا هذه الأمور: الإحرام من الميقات، الطواف بالبيت سبعا ويعقب ذلك ويأتي بعد ذلك مباشرة ركعتا الطواف ثم السعي بين الصفا والمروة ثم الحلق أو التقصير، وبذلك تنتهي العمرة. وأما الحج فهو الإحرام من منزله بمكة يوم التروية، وهو يوم الثامن، المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة، الوقوف بعرفة يوم التاسع حتى تغرب الشمس، المبيت بمزدلفة ليلة العاشر، ثم رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة، كل ذلك يوم العاشر. ثم يأتي بعد ذلك الرمي في يومين أو ثلاثة بعد يوم النحر، واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ويحاول الحاج في جميع ذلك أن يتأثى ويقتدي بنبي الهدى والرحمة، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها المسلمين، شكرا تاكي ويوك خوانكين هجي سن تاكي ذاكي ووه وتنن هجي سن سبو وتنن ده بنجي سبحانه وتعالى يوجب ستوكي نوين أجن هجي أجن سبو سنن وتنن شهر وتنن سوني شوال ذو القعدة ذو الحج لوكت الأيكي مدياده تنع الهذي سنفار فسكنتر داكي من الفرما زددا داكي أبنكتا إن أول بيت مبع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فرفا داكي لو بنكتي سبحانه وتعالى يأجي أبنكتا دمتا نسي بوتر الله أدولا بشي سفسكنتيش لصلوا لي في كيوه يجي تفسكر دوافي shine ɗakin nan da ke Makka, ɗaki mai alfarma, ɗaki mai daraja. Alhazai sun fara tafiya don ansa kiran Allah, wanda ya umarci Annabi Ibrahim alaihi salam da yin kururuwa da shi tun zamanin da, yace da shi: wa azzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, shelanta wa mutane aikin haji, ka kururuta wa mutane aikin haji, ya atuka rijalan, za su zo su ansa kiranka waɗansu a ƙasa, wa ala kulli dhamir, waɗansu kuma akan dukkan wata takalalliyar dabba mai hanzari. Ya atina min kulli fajjin amik, za su zo daga kowace uwa duniya, daga dukkan wani wuri manisanci, liyashhadu manafi'a lahum, don su halarci dangin amfanin da Allah ya ajiye musu a waɗannan wurare masu tsarki, a waɗannan wurare masu daraja: Makka, Mina, Muzdalifa, filin Arfa, Al-Masha'ir, liyashhadu manafi'a lahum, don su halarci ya zanto suna wurin su dace da dukkan dangin amfaninsu, amfani na duniya ko amfani na lahira. Haka Annabi Ibrahim ya kururuta zuwa aikin haji. Dukkan wanda ya ansa aikin haji yanzu yana ansa kiran da Allah ya ne tun da ta harshen Annabi Ibrahim alayhi salam, sannan aka jaddada kiran, aka sake jaddada kiran ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya'in uwa musulmi, aikin haji yana buƙatar tanade-tanade, yana buƙatar kimtsi da shiri kafin a je shi. Wannan kimtsi da shiri akwai na ɗaiɗaikun mutane da kowane maniyyaci zai yi wa kansa, akwai kuma shiri da kimtsi wanda yake wajibin gwamnati ne, wajibin hukuma ne. Abin da yake wajibi akan kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun mutanen da ke son ya je ya sauke wannan farali na Allah, akwai su suna dan da yawa, amma mafiya muhimmancin su ga su, na farko kyautata niyya, tsarkake zuciya ta yadda ba wanda kake nufi da hajjinka ko umararka ko ziyara da zaka kai birnin manzon Allah a Madina, baka nufaci kowa da wannan ba sai Allah maɗaukakin sarki, mahaliccin sama da ƙasa, mamallakin kowa da komai. Baka je aikin haji ba dan riya, dan fariya, dan lissafa wa mutane cewa yau wannan ita ce shekara ta 10, wannan shine haji na 5, wannan shine haji na 30, wannan ne na dozin ɗaya ko dozin biyu, ban taɓa yin fati ba, ba dan wanda ka je ba, a'a ka je ne dan neman yardan Allah, dan dacewa da irin abinda Allah ya tanadin sa a cikin aljanna ga mutane na gari, masu aiki na gari. Ikhlasi dole ne ga dukkan maniyyi. Ubangiji ta'ala ya ce da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq fa'budillaha mukhlishan lahu ddin, lalle mun saukar da littafi akan ka da gaskiya da adalci da hikima, ka bauta ta mu Allah kana mai keɓantar sa da addini, niyyarka dan shi kadai, maqsudinka yardar Allah kadai, ala lillahi dinul khalis, ku saurara ku ji, keɓantaccen addini, tataccen addini wanda ba a gurɓata shi ba da dattin shirka da ƙurar bid'a, yana tabbatuwa ne ga Allah maɗaukakin sarki shi kadai. Idan bawa ya dace da wannan kyakkyawan niyya, kyakkyawan ƙuduri, zai je aikin haji dan ansa kiran Allah, dan neman yardar Allah, to ya zama cikin waɗanda suka cancanta a karɓa aikin haji idan sun yi. Ubangiji ya ce wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, dukkan wanda ya nufaci lahira yayi aiki irin wanda dama ana neman lahira da shi, kuma yana mai imani da Allah, to irin waɗannan aikin su shine abin yabo, shine abin godiya, shine abin baiwa lada. Wannan tanadi na farko, kimti na farko kenan da kowane alhaji ko alhajiya za su yi wa kansu. Daga nan tanadi na biyu, ya tabbatar dukiyar da ya biya kujera da ita ta halalci, ba ta riba ba ce, ba ta kwace ba ce, ba damfara ba ne, ba fa wannan ba ne, ba albusu ba ne ba, dukiyar halal daddada ƙayatatta, wannan irin ta sai Allah maɗaukakin sarki ke karɓa. Manzo Allah ce inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba, ubangiji mai tsarki ne, baya karɓa sai abin da yake mai tsarki. Ubangiji ta'ala ya nuna mana cikin alqur'ani da mai tsarki da mai datti ba sa zama daidai. Qul la yastawi alkhabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratu alkhabith fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun, sai da su mummuna da kyakkyawa ba su zama daya, mai tsarki da mai datti da kazanta ba su zama daya, ko da yawan mai dattin ya ƙayatar da kai, ko da yawan mummunan ya burge ka, kada ka taɓa ɗauka matsayinsu ɗaya. Da haka dukiyar halal ta hanyar kasuwanci, ta hanyar noma, ta hanyar aiki, ta hanyar da ta dace mutum ya same ta, ba ta daidai da dukiyar haram, ta hanyar kwace, ta hanyar fatocin muggan ƙwayoyi, ta hanyar damfara, ta hanyar sata a aljihun gwamnati, babu yadda za a yi zama daidai. At-tayyib tayyibun wal khabith khabithun, tayyib yana nan a matsayin sa na tayyib, khabith yana nan a matsayin sa na khabith. Da haka duk mai zuwa aikin haji kada ya yi garaje ya ce ya kabu ya je, da haka ya sa kaya tafi, da haka ya damfara ya tafi, da haka ya kowan nan ya tafi, idan ya je ba za a ansa masa ba, ko da ya ce labbaika allahumma labbaik za a ce la labbaika wala sa'adaik, ba ansa maka ba, ba ansa maka ba. Abu na uku, dole ne wanda zai je aikin haji ya kwamfada, ya tsotsi aikin haji daga matsotsa ta gari, daga littafin Allah, daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya yi guzurin tataccen ilimi, kyakkyawan ilimi, ta hanyar tambayar malamai, ta hanyar zuwa ɗaukan karatu wajensu, ta hanyar ƙulla alaƙa da ma'abota ilimi, ɗaliban ilimi, don mutum ya san kowace babba ko ƙarama cikin matsaloli na aikin haji, don mutum ya san abin da ya kamata ya sani na ahkamul manasik. Kar mutum ya tafi aikin haji yana jahili, bai san komai ba, ya dauka cewa in ya yi aikin hajin Ubangiji zai karba. Allah ba a yi masa dole, yana karbar abin da aka yi ne bisa ga tsarin da ya bayar da kansa, ba wanda mutum ya yi don shi ganin damarsa ba. Da haka iyaka wa iyaka,
a hirdinka, kada ka kuskura ka tafi aikin haji cikin kangurmin jahilci, ba ka bambance tsakanin rukuni da wajibi da sunna ko mustahabi, ba ka bambance tsakanin sunna da bid'a, ba ka bambance tsakanin shirka da tauhidi, ba ka bambance tsakanin abin da ake so da wanda ba a so. Haka kawai ka tafi dan da kudi a aljihunka, wajibi ne ka tambayi malamai, me ya hana ka ɗauki wata uku kafin aikin hajji, wata hudu kafin aikin hajji, a kowane yini, a kowane awa 24 ware awa ɗaya na koyon aikin hajji, nemi malamin da ya san aikin hajji, ka nemi alfarmarsa, ka nemi izininsa, ka zauna a gabansa ya yi maka sharhi da yaren da kake ji, yaren mahaifiyarka, har ka gane, har ka fahimta abin da zai maka wahalar rikewa, ka rike, ka rubuta, ka sa aljihunka, ka tuna, ka haddace. In dai kana son ka ansa kiran Allah daidai wa daida, in dai kana son ka dace da abin da ake kira al-hajjul mabrur, wanda manzo Allah ce laysa lahu jazam illa al-jannah, ta taccen aikin haji, jararren aikin haji, ba ya da wani sakamako sai gidan aljanna. Da haka dole ka koyi aikin haji, dole ki koyi aikin haji, ba ka da hujja ka tafi kana jahili, ba ki da hujja ki tafi kana bakar jahila, biki san komai ba, dole ka koya, ba gidan biki bane, a'a aikin haji na ibada ce, ba filin kasuwanci bane, ba trade fire bane, aikin haji ne, ibada ce, dole sai mutum ya koya. Abu na hudu, ar-rufqatu salihah, abokanan tafiya na gari, yi kokari a sanya ka cikin group mutanen kirki, cikin gungu na mutanen kirki, cikin rukuni na mutanen kirki na gari, waɗanda za su yi taimakekeniya da kai wajen bin Allah. In ka tuna da alheri su karfafe ka kai, in ka manta da shi su tunatar da kai alheri, in ka tuna da sharri su hana kai, in ka manta da sharri ba sa tunatar da kai shi. Kai kokari ku tafi da mutane na gari, wanda Allah ya buga misali tsakanin abokin zama na gari da mummunan abokin zama, kamar mai tsaye turare ne da mai hura zuga-zugi a makora a makela. Abokin zama na gari shi ne mai tsaye da turare, ɗaya daga cikin uku za ta faru, ko dai ya baka kyauta, ko ka saya, ko kuma ka ji kyakkyawan kanshi, ko da baka saya ɗin ba, ko da bai baka ɗin ba, za ka ji kyakkyawan kanshi ka sanar da shi. Abin nufi, ko ka nemi nasihar sai ya maka, ko shi ya yi maka kyauta ita nasihar dangalin dama, ko ka ganshi cikin wani hali na gari, maganganu na gari, ayyuka na gari, ka kwaikwaya ba tare da ya ce ka kwaikwaya ba. Ɗaya daga cikin ukun nan shi ne kake ribata lokacin da abokin tafiyarka daga nan zuwa aikin haji, daga nan zuwa kowane gari, abokin zamanka a dandalin hiranka, in ya zanto na gari, ɗaya daga cikin al'amuran nan guda uku za ka ribata a wajen. Amma idan abokin zama ya zo mummuna, idan wanda kake cikin gurbin sa aikin haji, cikin rukunin sa aikin haji, yan ashariya masu zantaku na fasikanci da zage-zage da yi da mutane, mummunan abokin zama kenan. Sai da abokin tafiya in ya zanto haka, wannan kan ɗaya daga cikin cuta biyu ne, daidai da wanda ya je zauna ga mai zuga-zugi a makera, ɗaya daga cikin cuta guda biyu, ko dai sakamakon zuga-zugin da yake yi a makera ya turmike ka da kura, ya kona ka da kura, ya kona ka da sarsasin wuta, ko kuma ka rinka jin warin makera, dattin makera ta farin ciki. Wannan kyakkyawan misali kenan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sukan je wani mai birnin da shayi, ka ga wanda hira ta kai su, ka je shagon teloli, ka ga wanda hira ta kai su, ka je mai tukubar tsere ko balangu, ka ga wanda hira ta kai su, amma ba ka zuwa wajen makeri ka ga wanda hira ta kai shi. Ko da mutum ya kai kuɗa na lauje, ko na hauya, ko na wani abu zai bayar da shi zan dawo in an jima, don ba a iya zama da shi. Wannan shi ne kyakkyawan misali daga bakin sayyidul wara sallallahu alaihi wasallam. Da haka lalle ka nemi abokin zama na gari, abokin tafiya na gari wajen tafiya. Abu na hudu cikin tanadin da za ka yi, ka yi tattali na takawa, ka yi tanadi na takawa, nemi wani malami da kai yadda shi, sai da shi dan Allah ya mun wazi a kan takawa, menene hakikarin takawa, yaya zan yi in zama mai takawa, yi mun wa'azin minti biyar, yi mun na minti goma, nemi wani dan uwanka ya nasihance ka, nemi wani kasir na karatu da wani malami ya taɓa yi, ko da ba yi da alaƙa da aikin haji, amma karatu mai ratsa zuciya, mai girgiza zuciya, wanda yake matsar da kai dab da abin da Allah yake so, ya nesanta ka da wanda baya so. Maimaita sauraron wannan, samu littafi da za ka iya karantawa, ɗauki wani babi cikin babuka in kai ɗalibin ilimi ne a cikin Bukhari ko Muslim, kitabun Raka'ik, karanta wani abu da zai tausasa zuciyarka, ya yi lugui-lugui da ita ta hanyar takawa da tsoron Allah. Wannan yana daga cikin babban guzurin da maniyyaci zai yi, mace ko namiji. Lalle ne ya yi guzuri, Ubangiji ta lafi alhajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna alhajja fala rafata wala fusuqa
ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أيتم هجي أنا يصنع أتكم وتنين سننو شوال ذو القيدة ذو الحجة دكا وندي فرلن تاوى كانت أيتم هجي أتكنسو تهنية دوكة إهرامي دقبيقاتي تو يجيدي فلا رفتا با مغنر باسا با مغنر dattin harshe da kazantar baka a cikin aikin haji ba maganar saduwa da iyali a aikin haji wala kusuka ba fasikanci wala jidala fil haji babu jayayya da musu da keke kute a cikin aikin haji ubangiji ce duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah ya san da shi sai ce wa tazawwadu ku yi tanadi ku yi guzuri fa inna khairaz zadi taqwa mabibitun guzuri wato shi ne takawa guzuri na kudin kajewa guzuri na abinci guzuri na menene duk guzuri ne kuma ana bukatar sa aikin haji amma wanda ya tsara haka muhimmanci shi ne guzurin takawa guzuri na tsoron Allah a karshen aya Allah ya ce wattaquni ya ulul albab ku tsorace ni ya ku ma'abuta hankali da haka guzurin takawa dole ne ga wanda ya nufi ya tafi aikin haji abu na biyar lalle ne maniyyi ya kalli haƙoƙin da ke kansa ko basussukan da ke kansa ko kayan ajiyar da ke kansa ko waɗansu amanoni da ke hannunsa lokacin da zai tafi aikin haji ya rubuce su ya kafa shaidu a kansu ya ware fayil ɗinsu akwai haƙƙin kaza na wani a wurina akwai ajiyar kaza na wani a wurina akwai takardun fuloti na wani a wurina akwai dukiyar maraya wani a wurina mare ne ya wuce a wurina ya rubuce ya dawwana ya ajiye a inda koda ta Allah ta kasance in an gina nan abin ba za a kawo hannar gano ba a san haƙƙin wa yake wajensa kayan wa ke rumfarsa a kasuwa wanda ya karɓi kayan amma ba a riga an yi balas ba ya tafi aikin haji shi kuma kayan ina yake kayansa a wurin wa da wa yake kayansa wanda bai tafi kuɗin ba don kada ya wahalar da magada bayan mutuwarsa wannan yana daga cikin muhimmin abin da bane yace zai yi kafin ya taka kafarsa ya shiga cikin jirgi waɗansu amanoni masu muhimmanci na sanarwa ya sanar na ba da wasiƙi ya bayar na rubuta ya rubuta na tanada duk ya ajiye su komai duk inda yan an tafi bincika za a iya samu su saboda lalacewar zamani saboda gurɓacewar mutane babu laifi ma ya yi kofis na abin da ya yi bayan ya tara cikakken report kila idan ya ajiye a wajen matarsa za ta yi san rai in ya ajiye a wajen ɗansa zai yi san rai sai ya photocopy ga original a gida ga waɗansu kofi ko biyu ko uku a waɗansu amintattun amintattu waɗanda ba su da wasa waɗanda in ma waɗancan sun sarai da nasu to za a bi bakin zare a gano wannan yana daga cikin muhimman abin da mutum zai lokacin da zai tafi aikin haji tanade-tanade na mutum ɗaya kenan sai tanade-tanade hukumomi wajibin hukumomi ne lokacin da za a tafi aikin haji yin kyakkyawan tsari da wuri ba a makare ba yin kyakkyawan tanadi akan kari kyakkyawan tsari da kyakkyawan tanadi baya gudana sai a hannun amintattun ma'aikata a hukumar alhadai da sauran hukumomi na gwamnati da suke da alaka da aikin haji su zanto ƙwararru masana kan yaya ake yin aikin haji su zanto masu kishin addininsu su zanto waɗanda suke kwaɗayin su sauke wajibin da aka rataya a wuyansu sama da kwaɗayinka game da ruwa a yinin da ake zafi irin waɗannan ne za su iya maka kyakkyawan tsari kyakkyawan tanadi a jiha ko a tarayya don aikin haji ta fi cikin nasara ba waɗanda suka mayar da aikin haji watannin haji kakar samun kuɗi ba kaka ta sata kaka ta handama da ba bakin rai ba irin waɗannan ba abinda za su tsira na wajen cin nasarar aikin haji sai masu takawa sai masu tsoron Allah sai masu kusanta gaskiya cikin malaman addinin cikin yan bogon cikin ma'aikatan abin ciko ba a cewa duk al'umma ta lalace ba da gari a kowane babi ka je akwai masu dama-dama a cikin malamai akwai masu dama-dama cikin yan boko akwai masu dama-dama a cikin ma'aikata haka duk mara gurbi a tura shi gefe wajen aiwatar da aikin haji ba a lura da alakar siyasa ba a lura da alakar fati ba a lura da wani ɗan garinmu ne ɗan jiharmu ne ɗan ƙaramar hukumarmu ne ana neman wane ne zai yi wa al'ummar da aka ɗora a kansu hidima wane ne zai hana idonsa barci
dan yaga aikin hajjin an yi shi cikin nasara, an yi shi bisa ga tsarin da Allah madaukakin sarki ke so, manzon Allah ke so, babu cutar babu cutarwa. Wannan wajibin hukumomi ne a kowane mataki na hukuma, a karamar hukuma ko jiha ko tarayya. Abu na biyu, yin yarjejeniya da kamfanonin jiragen sama waɗanda suke sanannu a mataki na duniya ba a mataki na ƙasa ba. Shaharar kamfanin jirgin sama a gida Najeriya shirme ne, bai kamata wannan kaɗai ta cancantar da shi wajen a bashi dakon alhazai zuwa ƙasa mai sarki ba. Ya kamata kamfanin yana da credibility a mataki na duniya, globally a duniyance, ƙasa kaza na iya ɗaukar sa haya, ƙasa kaza na iya ɗaukar sa haya, ko a Afirka, ko a Asiya, ko a wani yanki da Turai ta Gabas ko wani wuri, an yadda wannan jirgin na iya jigilar fasinja zuwa ƙasa kaza. Manya-manyan filayen jiragen sama da suke da shahara a duniya sa iya karɓar bakuncinsa, don kamfanin na da jiragen da suke da dukkan tanade-tanaden a sauka lafiya, irin waɗanda Allah ya baiwa ɗan adam damar yi, to irin waɗannan ne kawai ake baiwa dukkan alhazai. Amma idan aka baiwa kamfanonin jiragen saman da ba su da jirage na gari, tsofaffin jirage, jirgi ya sauka, kana ganin gazare na kullowa na lekowa a tayar da jirgin ya sauka, kuma za a loda alhazai ya ɗauka, waɗannan babu yadda za a iya kasance sun iya ɗauki alhazai a lokacin da ake bukata. Wannan kuma wajibi ne ga hukumomi. Gwamnan kowace jiha shine zai zama awwal mas'ulin amama Allah ta'ala yawmal qiyama. Gwamnan kowace jiha shine farkon wanda za a tambaya, kamfanin jiragen saman da kuka biyo da kuma alhazan ku ya cancanta, yana da haliya, ko kuma dama an yi yarjejeniya tsakanin gwamnati da wannan kamfanin jiragen saman akan kashi muraba. A ka'ida za a ɗauki kowane alhaji a kai ta a dawo da shi akan dala 1,000. Misali, sai ya kasance kamfanin jiragen sama zai karɓi dala 60, dala 40 kuma ta wannan gwamnatin jihar ce, ko ta gwamnan jiha, ko ta wani daga cikin mutarrabansa, ko wani dai wanda aka yarjejeniya da shi. Idan kuka haka kun cuci amana, kun cuci al'ummar, kuma wannan kuɗin ba za su nuna muku komai ba a ranar tashin kiyama. Kuma in kuna tsammanin sun talakawa ba su sani ba, to ai Ubangiji ta'ala ya sani, mala'iku kuma sun sani, kuma an rubuta da kuɗin bara da na bara waccan, da na bara 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 waccan da kuka cinye yanzu kun manta kun karɓa, suna nan a dawwane a rubuce. Za a baka ranar tashin kiyama a gaban dukkan halitta a ce ikra'a kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Ba wanda ya sai tsile ka, ba wanda ya sai kare ka, ba wanda zai ma gata. In ma wani ya ma fatawar ƙarya ya ce ya halatta, in ma wani ya ɗaure ma gindi, in ma anan kuna ganin wani bai gane ba, talakawan ba su gane ba, Ubangiji na kishin talakawan sama da talakawan suke kishin kansu. Ubangiji na kishin bayansa na gari, bayansa na gari sama da yadda kowane bawa shi kaɗai yake kishin kansa a kan karantarsa. Allah ya fi ka son kanka, kai da kanka a matsayinka na bawan Allah. Don haka ya kamata a shiga taitai a gayyaci kamfanonin jiragen sama da za su iya daukan alhazai a kan kai. Amma galibi abin da ya sa kuke ganin ana samun wannan tsaiko, irin abin da na faɗa ne, ko ya kasance an ce 2,000 za a kan alhazai, amma an ba su 600 ko 700, 400 ta matsale a wani waje. Allahu a'lamu biha wa sawfa yuhasibu 'alayha yawm al-qiyama. Allah ya san inda ta makale, kuma zai hisabi a daidai inda ta makale din a ranar tashin kiyama. Ko ya kasance bashi alhazai sun ja kudin su ta kafin watanni kaza, kamfanin jiragen sama kuma ya dauki alhazan bashi, ba za a bashi kudin ba har sai bayan an dawo daga aikin haji da wata 5, wata 6, wata 7, don waɗannan kudaden na talakawa an sa su a asusun wani banki suna bayar da kudaden ruwa. Daga baya a biya kamfanin jiragen kudin bayan an samu ribar da ta kai ninkin kudin ko sama da haka ta hanyar kudin ruwa. Zulumatun ba'dhuha fawqa ba'dh, duhu bayan duhu, ga cuta, ga zalunci, ga riba, ga rashin gaskiya, ga cin amanar al'umma. Zulumatun ba'dhuha fawqa ba'dh, duk Ubangiji ta'ala na kallon ku ranar tashin kiyama zai muku hisabi ta haka. Tanadi na uku da ya zama wajibi a hannun hukumomi, wayar da kan alhazai, wayar da su a addini, su san addini, su yi aikin haji bisa ga sunnar manzon Allah. In ku kana son kan malamai ya waye, to babu wani san rai, babu a gaisu shehu wane, malam wane, malam wane, a ko wata kungiya ta 'yan bita sun kafa kansu, dole da ita gwamnati da su gwamnati za ta yi mu'amala.
kuma yan bid'a ne ko ba su yi karatun addini ba, wanda ba san me za su yi ba,
ba ta magana akan aikin haji irin magana da suke akan wadansu abubuwan da ba su da alaka da aikin haji.
Idan an je wuri kaza za a yi addu'a, idan ka je wuri kaza za ka wata kasa ka mutu ruwa za ka yi addu'a, idan kai kwana kaza ka shafa wannan bangon ka shafa a cikin gana da albarka, idan ka je dai wuri kaza akwai karfe ka shafa ka goga abokinka yana da albarka. Su yi ta ƙarya, su yi wa Allah ƙarya, su yi wa manzon Allah ƙarya, kuma da tukuna da yawa su
waɗannan babu yanda za a yi ya kasance sun sa Allah zai sun yi aiki mai.
Lalle a nemi malamai masu tsoron Allah, ɗaliban ilimi masu tsoron Allah, zarata, matata, wanda za su yi bayanin komai dalla-dalla, daki-daki, tawafi, sa'ayi, tsayawan arfa, komai da komai a bisa ga sunnar baban kafin. Tunda ya ce ku zo an nema nasikakum la'alli la alqakum ba'da rami hadha, ku kwaikwayi aikin hajjin ku aurina, mai yiwuwa daga wannan shekarar ba za ku sace gani na ba. Haka ya faɗawa sahabbai, suka gani, suka nakanta, suka haddace, wanda ya fi siriyar sahabbai ya koyi aikin haji, wanda ya tsaya ya karanta waɗansu littattafai na bid'a da tamfe-tamfe da tatsuniyoyi da ƙarerai, billahi ba zai iya aikin haji ba har ya mutu, sai dai ya rika haji haji umara umara, amma bai san su bai da manzon Allah ya yi. Bayan an wayar da kan alhazai dangane da aikin haji, a wayar da su a duniya su san wace ƙasa za su je, me za su yi, su san wani irin dangin kayan amfani za su samu a can, irin wanda kila cikinsu ba kowa ke da shi ba a nan gurin, wani irin gidaje za a ajiye su, ba irin ɗakuna na namu a nan gurin ba, ba irin gidaje na namu a nan gurin ba, gida mai hawa goma, mai hawa ashirin, mai hawa goma sha, za a shiga limsa mutum kaza, duk a wayar da kan alhazai akan wannan. Takardun kuɗin da ya amfani da su ba irin naira bace ba, takardun kuɗi ne gadar da su, naira Saudiya na riyal na Saudiya na daidai da naira ta zama Najeriya, ga sampul na riyal ɗaya, ga sampul na riyal biyar, riyal goma, ashirin, hamsin, ɗari, ɗari biyu, har riyal dubu ɗaya, ga sampul ɗin su duku gani, a nuna musu hotunan, in ka bayar da wannan zaka sai kaza, galibin ruwan sha ga kuɗin su shine kaza, in babbar kwalba ce kaza, lemon kwalba da zaka yi amfani da shi, duk a waye da kansu ana nuna musu waɗansu hotuna da majiki yadda za su gani. Amma yanzu ya ga alhaji ya je bai iya aikin hajjin ba, kaga ya cutu a addini, sannan bai san ma ƙasar ba, ya cutu a duniya, ya daina ya ga wata hula a bakin harami kuɗin ta riyal ɗaya ko riyal biyu, ta birge shi zai saiwa jikansa, sai ya zaro riyal ɗari biyar ya bayar, kuma wannan wanda zai saya a wajensa azzalimi ne, sai canjin da ya ga dama ya bashi. Idan ya bashi baya iya lissafawa ya gane an cuce su ko ba cuce su, sai ga alhazai sun cutu a addinance, sun cutu a duniyance, sakamakon rashin yin abin da ya kamata a yi tun daga nan gida. Wannan wajibin hukumomi ne, a samu waɗansu masu kishi da za su fito da waɗannan hanyoyi, tun wajen biya ya zanto waye zai biya aikin haji a karɓa, tun wajen biya ya zanto menene ka'idar da sai in ka cika ta za a karɓi kuɗinka, in baka cika ta ba wata jaraba za a yi maka wanda take da alaka da duniya, wata jaraba wanda take da alaka da addinin da lahira da aikin haji za a yi maka wanda sai ka ci a karɓi kuɗinka, in baka ci ba ba za a karɓa ba, irin yadda waɗansu kasashe suke yi. Ka duba Indonesia, mutum 250,000 za su zo, mutum 250,000, Malaysia mutum 200,000, waɗansu kasashe duk, amma za a ga su cikin tsari zuwan su da komowarsu, saboda su sai an yi wajen shekara guda ana bita, kuma sai wanda ya ci wannan bitar za a karɓi kuɗinsa, wanda bai ci bai bari sai baki sai shekara mai zuwa. Amma mu nan gurin yanzu kila wani zai tafi aikin haji, kuma yanzu kan ba a riga an biya kuɗin ba, so da an iya murtabace an iya kuɗa-kuɗa an iya ƙarya an iya zalunci, sai mu zama gidadawa a addini, gidadawa a duniya, mu je can gurin ana kallon mu ana dariya, ko wajen awo wajen mu daban, kawai damu nan da ka zama kaga gidadawa mutane, gidadawa cikakkun gidadawa. Wai kuma wani sai kawo ana birgewa waɗansu kwana uku a layi, sai a wuce a je can gaba, sai su yana son kudu ana bai shi da zakka, wani shi ma ya waye da ka ganci kawai kaga ba gida ce ɗan ƙauye kawai, Allah ya kaddara zaman sa a cikin birni, amma ba gida ce na ƙarfi wanda bai ma san abin da yake ba. To dole wannan yana buƙatar shugabanni na garka kan iya gyara shi. Aikin haji ibada ce, tanadi ake mata wanda ya dace da ita, ba a yi shi a karantar da mutane, a wayar da kansu, shirye-shirye na rediyo da talabijin wanda suka dace. Ya ƴan uwa, aikin haji wajibi ne, rukuni ne cikin rukunan musulunci guda biyar, to amma fa ba wajibi ne akan kowa ba sai wanda yake da iko. Abinda ake nufi da iko, koshin lafiya, guzuri da zai kai ka dawo da kai ba tare da kayi bara ba, ba tare da kayi roƙo ko zalama ba, abin hawa wanda zai kai ka ya dawo da kai, lafiyar hanya sai da babu yaƙi a hanyar. wannan shine istifa'a iko na zuwa aikin haji wanda ya samu duka wadannan zai je aikin haji wanda aka rasa daya daga cikin wannan babu aikin haji a kansa idan mace ce dole kuma a samu mijinta tare da ita ko muharrami ba za ta tafi ita kadai ba huji ba muharrami dole sai da miji ko muharrami walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ubangiji ta Allah ya wadata mutane aikin haji da dukkan wanda ya samu ikon zuwa ya yan uwa musulmi nau'ikan ayyukan haji guda uku ne akwai abin da ake kira ifrad kadaitaccen aikin haji akwai abin da ake kira at-tamattu yin umara a kwanakin aikin haji sannan mutum ya sauke daga baya dauki ne da aikin haji a ranar 8 ga wata tamattu ne kenan akwai abin da ake kira al-qiran gwama aikin haji da umara shakuda garwaya aikin haji da umara mafi fifiya cikin waɗannan ayyuka guda uku tamattu ne sai da zaka je da niyyar umara ka dauki niyyar umara daga miƙati bayan ka je makka kai tawafi kai rakawi guda biyu bayan tawafi tawafi guda bakwai rakawi guda biyu bayan tawafi ka je kai sa'i tsakanin safa da marwa shikenan sai kai tsaye ko ka ake kanka to shikenan ka gama umara sai ka cire ta ihram ka sa kayan gida kamar da kowa da dan gari kai duk abin da kake so in ba ka tafi da iyalin ka ya halarta saduwa da ita har yanzu a ranar 8 ga wata sai ka dauki niyyar aikin haji daga masaucinka da kake za ka yi wanka ka sanya ihrami da kullun niyya shikenan a tafi mana a kwana wata gari ta daga wata aje arfa aje a yi na arfa hajji na tsayuwar arfa na ma'ana shiga arfa bayan zawali aikin hajji na tsayuwar arfa na farawa lokacin tana farawa bayan zawali ka zo sai yanka jifan jabratul aqaba daga nan sai yanka jifan jabratul aqaba daga nan sai yanka nabi kenan da uku sai aski na hudu sai tawaful ifada in kai ɗaya kafin ɗaya cikin waɗannan baka yi su a wannan jerin ba duk sun yi ranar goma ga watan daga nan sai wata gari 11 wata wata garin 12 wata wata garin 13 in ka ga dama daga 12 shi kenan ka dawo gida in ka ga dama ka bari sai ka kai 13 a waɗannan kwanaki guda uku 11 da 12 da 13 ana jifan wuraren jifa guda uku wuri na farko tsakuwa guda bakwai na biyu ma haka na uku ma haka kaga tsakuwa 21 kuma akan yi ne bayan zawali rana ta bar tsakiya daga nan har zuwa dare har zuwa bayan isha ya juya halatta kai jifa in ka ga cewa ka samu kanka cikin kunci da rana alaihi wasallam san daga lokacin da ka sanya ihrami kana ta labbaika allahumma labbaik ba ka yi badin labbaika allahumma labbaik har sai ka je makka ko sai ka je ka'aba sai ka yanke ka gama duk waɗannan ayyuka naka daga nan murin kuma idan ka sake sanya ihrami ran ta farko ta kana ta labbaika allahumma labbaik har sai ranan da ka dawo ka zo kai jifa na jama'a ka'aba sannan za ka yanke daga labbaika allahumma labbaik ka ci gaba da sauraron zikiri wadhkurullaha bi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi ومن تأثر فلا اسم عليه لمن اتقى بياني لكم من بريد بذيك يكرن تدى متنقيت هجبا سيدي سنة تروى سيدي فتة تروى سيدي نوني لإشارة أما واجه ينقون من يسيني يبي بيت مالبي يجي ولد لك ينبيت إما لمن بيت الشيكية ينزل يكرن تدى سنة من دان الله صلى الله عليه وسلم بابد أبا باكم يتركا با كبي بيت مالبي جدا جنسو كدي مطالب إلمي كتتنبيز نمرو كتنسو باكا dan koyi aikin haji kai irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya ubangiji ka karbi aikin hajin mu ya ubangiji ka karbi umaran mu ya ubangiji ka karbi ziyaran mu ya ubangiji ka kai mana alhazan mu lafiya ka dawo mana su gida lafiya ya ubangiji ka ba su ikon sauke aikin haji cikin sauki ya ubangiji ka sauƙaƙa musu lamarin su ya ubangiji ka kare su daga wahalhalun tafiya ya ubangiji sauƙaƙa musu al'amuran su a cikin halin tafiyar su a cikin halin zuwan su a cikin halin dawowar su ya ubangiji dawo da su gida cikin iyalansu lami lafiya ya ubangiji ba su ikon sauke wannan nauyi irin yadda ka karanta ta harkan manzanka sallallahu alaihi wasallam allahumma ihdil islam wal muslimin wa adil firqa al muslimin wa damir a'da al din wa ansur ibadat al muwahhidin wa ahdi hawazat al din ya rab al alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum yarhamukumullah